أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yau kwanan wata 23 ga watan 6 shekara ta 1436 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda shine ya dace da 12 ga watan 4 shekara ta 2015. Alisafin Turawa, muna darasi na 58 a cikin wannan littafi mai albarka na Ahkamul Janaiz na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, wanda muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano, Nigeria. Idan ba manta ba, a satin da ya gabata muna kan gabar magana ta 79 a cikin wannan littafi a cikin sallah ta jana'iza. Muna kan gabar sallar jana'iza, sallar gawa. Mala yace wayu summa yukabbiru takbirata thaniya wa yusalli ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li hadithi abi umamah al-mazkuri annahu akhbarahu rajulun min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mai sallar jana'iza zai kabbara wato ta biyu, mala cikin kabar bari zai kabbara ta biyu, bayan yayi ta dai zai ta biyu. Wa yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kuma zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati, bayan yayi kabbara ta biyu sai yi wa annabi salati. Saboda hadisin Abi Umama da muka ambata cewa wani daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari cewa anna sunnata fi salati ala al-janazati an yukabbira al-imam thumma yaqra bi fatihati al-kitabi ba'da at-takbirati al-ula sirran fi nafsihi. Sunna ita ce, abinda manzon Allah ya tabbatar a sallar gawa shine ayi kabbara liman yayi kabbara, sannan ya karanta Fatiha bayan kabbara ta farko din, amma a sirrance zai karanta Fatiha, ba wai a bayyane ba. Kun ga wannan ya bayyana gare mu cewa sallar jana'iza kenan, ko da daddare za a yi ta, za a yi karatun ne a mai a sirrance. Thumma yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma zai yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhlisu addu'a lil janazati fi takbirati thalath, kuma mai sallar gawa zai yi ikhlasi na tantance addu'o'i ga ainihin mamaci a cikin wannan kabarbari guda uku da suka saura bayan kabbara ta farko. La yaqra fi shay'in minhunna, ba a karanta komai a cikin wannan kabarbari da suka saura, indai na Qur'ani ne. Thumma yusallimu sirran fi nafsihi hina yansarifu an yaminihi, bayan wannan sai mutum ya sallama shi ma a sirrance, sannan kuma sai ya juya. Sallamar an ce zai yi ta bangaren dama ne, sallama guda. Wa sunnatu an yaf'ala man wara'ahu mithla ma fa'ala imamuhu, sunna shine wanda yake bayan liman shi ma zai aikata irin yadda liman ya aikata. Imam Shafi ya fadda wannan riwaya a cikin al-umm, haka kuma Imam al-Baihaqi da Imam Ibn al-Jarud, daga Imam Zuhri, daga Abi Umama. Imam Zuhri ya fada a ƙarshen hadisin cewa haddathani Muhammad bin Fihri an Ad-Dahhak bin Qais annahu qala mithla qawli Abi Umama, anan muka tsaya da mun satin da wuce. Qala Shafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Shafi'i yace wa ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallama la yaquluna bisunnati wal haqq illa li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallama insha Allah ta'ala, dabi'a sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama ba su fadan cewa sunna ne kaza akan wani abu, in dai ba suna nufin sunnar annabi ba sallallahu alaihi wa sallama. Duk magana ta gaskiya, duk magana da suka ce wa fi sunnati, a sunna kaza, in dai sabon annabi ne, to suna nufin sunnar annabi ne ma'ana maganar wani sahabi dan uwansa sahabi ba sa cewa sunnatu kaza suna nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne me yasa imamu shafi ya faɗi wannan magana dan ya nuna mana cewa irin wannan sallar da aka faɗa yanzu cewa ga yadda suke ana karanta Fatiha a sirrance sannan a zo a yi addu'o'i a sauran kabarbari to aikin annabi ne tunda an ce as-sunna kamar yadda bayani ya gabata kara cikin suka wuce wa akhrajahu al-hakim wa anhu al-bayhaqi illa annahu qala akhbarani rijalun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam imam al-hakim ya fada hadisin haka daga gare shi imam al-bayhaqi sai dai a riwaya sai ya ce akhbarani rijalun min ashabin nabiy a riwaya cewa wasu mazaje cikin sahabbai suka bani labari sahabban annabi wal baqina wa huma sauran hadisin irin wannan ne wa fihi ziyadatani a ciki akwai ƙarin nan guda biyu wa zada fi isnadihi athani Habib ibn Maslama isnadi na biyu din an ƙara wannan rawi Habib ibn Maslama kamar taqaddama fi riwayati at-Tahawi fi al-mas'alati mushari ilayha anifan kamar yadda ya gabata a cikin riwayar Imam at-Tahawi a matsalar da aka yi nuni zuwa gare ta dazu din nan summa zada al-Hakim قال الزهري حدثني بذلك ابو امامه امام الحاكم روايه سيي قال cewa zuhuri yana cewa wannan abu umama shi ya zantar da ni wa ibn al-musayyib yasma'u a lokacin ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib yana ji mana dan yadda ta karfafa mana zancan falam yankir zalika alai kuma bai musanta haka din ba cewa lalle dai haka ake sallar wa qala yace sayyuna la shartu ash-shaykhaini wa wafaqahu az-zahabi wa huwa kama qala hadithin sahih ne a bisa sharadin bukhari da muslim imam al-bayhaqi az-zahabi yayi muwafaqa wa imam al-hakim kuma yanda suka faɗa din da shine babu wani ja'in ja kai wa zahiru qawlihi ba'da an dhakara al-qira'a mala albani yace zahirin zancen sa bayan yayi magana qira'a din nan kuma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallama wa yukhlisu du'a lil-janazati bi takbirati salat wannan jumlar gata a cikin hadisin mun karanta da ku yace anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallama inma takunu ba'da takbirati thaniya la qablaha لا قبلها لأنه لو كان قبلها لم تقاف التكبيرات بل قبلها كما هو واضح سو yake mana bayani cewa hadisin nan yana nuna mana cewa ashe salatin annabi din nan ana yin sa ne a sallar jana'iza bayan an yi kabbara ta farko an yi kabbara ta biyu ina fata ana fahimta ba'da takbirati as-saniya la qablaha bayan kabbara ta biyu kula da magana ba wai kafin kabbara ta biyu ba yace zahirin hadisin yana nuna mana sai an yi kabbara ta biyun za a yi salatin annabi to me bambanci me yake nufi abinda ake nufi ba wai ana yin salatin annabi ne a sallar jana'iza bayan an gama karatun Fatiha da sura kaga sai an yi kabbara farko sai ai karatun Fatiha sai ai sura ko haka ne ko ba haka bane ba mumtaz to ba wai sai an gama karatun Fatiha da sura kafin ai kabbara ta biyu shine la qabla hadin ba kafin ai kabbara ta biyu ake salatin ba a'a sai bayan an yi kabbara ta biyu din an gama aikin kabbara farko sai kuma a zo ai kabbara ta biyu abinda za a fara yi shine me salatin annabi kuma da mun bayan kabbara ta biyu nan abinda ke cike a wannan wato kabbara ta biyu shine me salatin annabi kawai sallallahu alaihi wa sallam ina fata ana fahimta kuma yadda dai zancen zahiri ne wa bi qalatil hanafiyya wa shafi'iyya wa ghayruhum khilafan li ibn hazm wa shawkani haka ra'ayin shafi'iyya da hanafiyya ya tabbata amma sabani ibn hazm da imamu shawkani su kan ba su da wannan ra'ayi to amma sigatu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fil janazati falam aqif alaiha fi shay'in min al ahadith as sahihati fa al zahiru anna al janazata laysa laha sigatun khassa bal yu'ta fiha bi sigatin min as siyagh as thabita fi tashahhudi fil maktuba albani ya kawo ta magana Allah masalama yace dangane da sigar salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a yi sallar jana'iza shin akwai wani salati ne na daban da aka ware cewa shi ake a sallar jana'iza ko kuwa dai irin salatin annabi da muka sani ana yi na asali shine kuma ake yi a sallar jana'iza. Yace iya bincike abinda karatu ya nuna babu wani salati da aka kebance shi nau'in sa daban cewa irin sa ne ake yi a sallar jana'iza. Salatin annabin nan da aka sani dai shine dai ake a sallar jana'iza. Kar wani ya dauka cewa akwai wani salatin annabi na daban na sallar jana'iza, a'a iri ɗaya ne. Yace za a zo da shi da sigogi masu yawa waɗanda suka zo a cikin salatin annabi, kamar yadda ya zo a cikin sallar farilla ko a tahiyar sallar farilla da ake yi. Allah ya masa rahama. Sigogin salatin annabin suna nan da yawa, kamar yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama ya ainihin wato ambace su a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, wanda nan gaba kadan zamu zo mu ambace su insha Allah. Ba dan komai ba saboda a gaya wa mutane ga irin sigogin da suka zo a riwaya. Mun taba fada amma zamu dade maimaitawa. A gaya wa mutane ga abin da yazo a riwaya na salatin annabi. Idan mutum zai yi manzon Allah salati sai ya zabi daya a cikin su sai yayi da sauransu. Idan kun lura a ciki an ce a tace addu'a wato ga mamaci, a kebance addu'a ta musamman ga mamaci, ma'ana idan mutum zai yi mamaci addu'a to yayi kokari ya halatto da zuciyarsa a lokacin da yake masa addu'a, ya ji cewa lalle dan uwansa ne yake wa wannan addu'a din, kuma yayi masa addu'a dan Allah, kuma yayi masa addu'ar yana mai jin tausayinsa dangane da abinda zai iya gamuwa da shi na hisabin Allah madaukakin sarki. Wanda yau za mu kawo sigogi da kala-kala nau'in addu'o'in da aka ce mai sallar gawa yayi wa dan uwansa idan Allah ya dauki ransa, da wanda ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a riwaya, da kuma wanda sahabbai da tabi'ai suke yi. Ku ji irin lafazin da suke amfani da shi wajen yi wa ƴan uwansu addu'a bayan sun mutu. Abin da yasa ne wannan magana shine, akwai wanda zaka ga yana sallar jana'iza ya kabbara ana sallar jana'izan, amma wallahi hankalinsa baya kan sallar, hankalinsa baya kan sallar, kawai dai wato yana dai bi kawai, yana jira liman yayi Allahu akbar, kawai shi ma yayi Allahu akbar, yana jira liman yayi sallama shi ma ya sallama. A lokacin da ake sallar gawan ana addu'o'in, shi kuma a lokacin yana tunanin wani abu, ko kuma a lokacin watakila ana ta masa miscall, hankalinsa ai maza-maza a gama ya dauki wayannan ya ga waye yake kiransa. Kaga mutum an idar da sallar jana'iza, a tsayar da shi a tambaye shi, don Allah wace irin addu'a da wace irin addu'a kai wa wannan mamacin. Jama'a mutuwan nan da kuke gani fa ba ta da daɗi, wallahi nake gaya muku ba ta da daɗi sam. Wanda ya mutu shi ya san ya mutu, alal aqalli me yasa nace ba ta da daɗi? Sai ga wanda Allah Ubangiji ya zaba, su kansu akwai tashin hankali saboda yanayin rayuwar da muke ciki. Saban Allah yana nema ya rinjayi bautar Ubangiji din. Ayyuka na barna na fasadi su suna neman su yi tsaga'i su lullube saha din, ya zama kalla wanda zaka ga ya rayu bai cakudu da wata barna ba. Ga nauyi akan mutane, nauyi na rayuwa, nauyi na iyali, nauyi na ƴaƴa, hakki na matanka, hakki na iyaye, hakki na abokanan zama, ha duka waɗannan abubuwa ne da sai an tambaye ka akan su. Shi yasa idan mutum ya mutu in za a yi mai hisabin ma sai ya rasa daga ina za a fara masa. A bakka da kai da matarka kawai a maka lissafin hakkin iyali a kanka, yaya ya kamata kai a dawo kan hakkin ƴaƴa? Mai uba ya kamata ya kula da shi na tarbiya, shin kowa ne ya kula da tarbiyyar ƴaƴansu game da shari'a take yi? A tsallako kan hakkinka da maƙotanka, maƙoci. Manzo Allah ya ce ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayawrithuhu. Malaika Jibril bai gushe ba yana taimu wasiya akan makoci. Wallahi sai da nazarci cewa makocina zai ci gadura saboda haƙƙin makocina kai. Azo kan ibadar da aka dora maka iya adadin shekarunka tun lokacin da Allah ya wajabta ma sallah kayi ta gaba daya a ciki idan kayi ta gaba daya dukanta an karbe ta ko akwai wanda kai ta biri-biri haka ba a karba ba. Azo kan azumi, azo kan hakkin iyaye, ka bi su kayi musu da'a yanda aka ce kai musu. Azo kan hakkin abinda ka ci da abinda ka sha, shin rayuwarka gaba daya halal kake ci ha ko ku haram kake ci? Azo kan harkan aikin da kake yi a rayuwarka, aiki na gwamnati ko sana'a, halal kake ci aikin ko haram kake ci? Sana'a ka ta halal ne ko ta haram ne? Abubuwa ba za su irgu ba. Shi ne za ka tausaya wa mutum yayin da Allah ya ɗauki ransa ya tafi, ko mu abin tausayin da ya fi komai tausayi shi ne mutumin da ya taɓa bai kimtsa ba. Na'am, wasu malam mutuwa tana ɗaukar su ba su kimtsa ba da yawa, kuma da yawa mutuwa tana zuwa ta ɗauki mutane ne ba su san za su tafi ba. Mutumin da ya kwanta ya yi ta jinya ya yi ta jinya ya sha wahala, watakila yana tsammanin mutuwa za ta zo masa, alal akalli watakila ya yawaita isa jibari salatin annabi ya sassauke nauyi da hakoki da suke kan shi. Ya za ka haɗa shi da mutumin da mota ya hau ana sallama da shi sai an jima ya je kwafsa hatsari ya mutu? Ya za ka haɗa shi da mutumin da mura ce kawai ta kama shi ce bari ya je ya kai kansa asibiti ma likita ya duba shi daga nan sai ga wasu aka dawo da shi? Ya za ka haɗa shi da matar da ana mata murna kin kusa haihuwa za ki haihu ta haɗa kayan suna an yi mata sayayya an yi rikici da mai gida ni sai ka sai min kaza dole sai an sai kaza duk an gama ta zo za ta haifu ta mutu? Ba fata tsammanin maganar mutuwa ba, ina tsammanin za a haihu ne a tare yaya. Ya za ka haɗa shi da wannan? Ya za ka haɗa da mutumin da yana kwance daga bacci ya wuce? Ka fahimta kuwa? Mutum yana cikin bacci, yana cikin bacci yana mayafinsa daga nan kawai zarcewa yi kullum mutum ya wayi gari kawai ya ji ana mai tambaya ai akwai tashi hankali a ciki. Kuma yanzu mutuwa ita ce komai sauki, babu komai karamin ciwo za ka iya mutuwa a kan shi, komai karamin ciwo. To shi yasa aka ce idan dan uwanku ya rasu lokacin da aka kwantar muku shi a gabanku, akhlisu lahu du'a, ku tace addu'a gare shi, ku yi mai addu'a ta ikhlasi, ku yi kamar za ku karɓo masa gafara. Za mu karanta mu ji abin da magabata na ƙwarai suka yi ta yi na addu'o'i ga ainihin wato magabatansu wanda suka gabace su a mutuwa. A nan gurin gabar da za mu fara da ita ce ya ce za sallaitum alal mayyiti, ko dake ba mu zo kan wannan ba. Mala Albani ya ce irin salatin da aka san ana yi wa manzan Allah shi za a yi wa mamaci. Za mu faɗe su mu jero su don kar wani ya je ya ɗauko wani salatin da baya riwaya ya zo ya je loda wa mamacinsa. Salatin annabi aka ce a yi, a ji da kyau da babban baki da wasali ce aka yi a yi mai salatin annabi. Yawwa, ga kuma salatin annabi nan akwai riwayar Imam Ahmad da Imam At-Tahawi da isnadi mai kyau, salatin Ibrahimiyya kenan. Afwan, ba salatin Ibrahimiyya ba, ɗaya daga cikin salatan da aka ruwaito ana yi wa annabi ba na Ibrahimiyya ba. Za mu zo kan na Ibrahimiyya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da izini a yi masa wannan salatin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidul majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidul majid. Ya Allah, kai tsira da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da kuma matansa da zuri'arsa gaba ɗaya kamar yadda kai wa annabi Ibrahim da iyalan gidansa, lalle ya Allah kai ne abun godewa mai girma, abun girmamawa. Allah kai albarka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidanshi da matansa da zurriyarsa gabaki daya, kamar yadda kai wa annabi Ibrahim da iyalan gidansa, lalle kai Allah kai ne abun godewa mai abun girmamawa. Jama'a, wannan salatin abin da yasa na fara ambaton shi da farko, kuma Albani ya kawo shi anan, shine salatin da aka ce manzon Allah da kansa yana yi wa kansa da kansa, shi da kansa yana yi wa kansa wannan salatin. To kaga, in an ce kai wa annabi salati tsakani da Allah, ba wanda kaje ka dauko salatin da ya tabbata daga bakinsa ba, ko ba haka bane, ya aikata shi a aikace. Kuma masu riwaya suka ruwaito, akwai riwayar Bukhari da Muslim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majidun, Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid, ko wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, shine salatul Ibrahimiyya kenan. Wannan riwayar Bukhari da Muslim shine babba a cikin su. Shi ma wannan annabi ya ce ai. Akwai riwayar Imam Ahmad da Imam Nasa'i da Imam Abu Ya'la, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majidun wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wannan riwayar Nasa'i da Imam Ahmad da Abu Ya'la. Akwai kuma riwayar Muslim da riwayar Imam Abu Awana, Allahumma salli ala Muhammadin annabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin, shima annabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Wannan shine zo da fil alamin. Akwai riwayar Bukhari da Nasa'i da Tahawi da Imam Ahmad, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin, shima abdika wa rasulika wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Anan ya tsaya shi, ba innaka Hamidul Majid. Akwai riwaya ta shi da ita ma ta Bukhari da Muslim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Shi ma na Bukhari da Muslim. Akwai riwaya ta bakwai ta karshe, riwayar Nasa'i da Tahawi, shi kadai su kadai, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majidun. Jama'a, waɗannan su ne ruwayoyi da suka tabbata daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai mai salati. Su kaga duniya ya kamata ta sani cewa idan mutum zai yi manzon Allah salati, to ya yi ƙoƙari ya yi masa wadda riwaya ta ce ya yi mai. Suka huta. Yanzu duk wanda ka ɗauka guda ɗaya a cikin bakwai ɗin nan, kana yi, ya yi. In ka haɗa su gaba ɗaya, yau kai wancan, gobe kai wannan, ya yi. Amma abinda ake faɗa ake daɗa maimaitawa, a ƙirƙiro wa mutane wani salati bayan waɗannan. Ka duba yawan su fa, ka duba ƙoƙarin ma ka riƙe su, ka dace su ma aiki ne, ai kwana-kwanan da ke cikin su. Kuma amma wai duk a zo a raba mutane da wannan, a ɗauko musu wani salati na daban, a ba su, a ce kuma shi ɗin yana da wani lada na daban. Yanzu wannan duk da muka kawo a riwayoyi, kun ji an ce in ka karanta ɗaya ya fi Qur'ani sau 700 ko sau 600 ko sau 1000 kaza, kawai kai salatin annabi ne. Allah ya baro kansa iya yawan lada. Allah dai ya faɗa manzo, Allah ya faɗa duk wanda ya manzo Allah salati sallallahu alaihi biha ashra, Allah zai masa guda goma. Kaga wannan ayya kuma a gaya maka ladar. Idan kai wa manzo Allah salati ɗaya, kai ɗin Allah da kansa zai maka guda goma. To wannan falala ai kaga ba ta lissafo ba. So lalle ne wajibi ne mutane su tsayu akan abin da ya tabbata a cikin riwaya, ba abin da za a zo a kawo mutum ko ta dalilin mafarki, wani malami ya yi mafarki ya gani cewa ai wannan salatin shi ma annabi, to ga wanda ya zo a riwaya a littafi a rubuce, duniya duk ta gan shi, ai wanda a bar mutane da shi, ba sai kwana fahimta na. Idan za a daura aure, lalle ai da salatin annabi. daurin aure ayi da salati annabi ba wai a ce ya kawo fatiha salatin fati ba ayi hakuri a ce a kawo fatiha da salatin annabi me laifi me abun fada a ciki har sai da ake wa manzon Allah za a ce an yi daurin aure ba za a kira salatin annabi ba sai a ce wani salatin fati idan ma addu'a za a yi ko a masallaci ko a ina za a yi to a ga mutane su yi wanda ya zo a riwaya ko ba haka bane ba ga sunan kuma mun karanta mu haka kuma idan sallar gawa za a yi kan mutum ya kuskura wallahi wani limami ya zo ya dafka masa wani salati ba salatin annabi ba kaje ga matsalar addu'a ba ta karbo ba ga matsalar bid'a ka sha dogon lissafi ko da yake dai lallahi watakila za a ce Allah bai zai kama ka ba tunda yi maka akai daga baya so wannan shine muhimmanci limamai masu yi wa mutane sallar jana'iza ku yi wa mutane salatin annabi da ya zo a riwaya kada ku yi musu wani salati wanda ba shi da tushe ba shi da asali ko da ku wataƙila ƙungiyarku ko aƙidarku wannan salatin shi kuke yi a'a ku yi wa mamace abin da ya zo daga riwaya don ya samu rahmar Ubangiji abu na 80 sai magana addu'o'i su ne kuma za mu zo kansu irin wanda ake mamace ku ji irin kalmomi masu tsada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaba yake yi wa mamaci idan ya bar duniya abin wato akwai abin tausayi kwarai da gaske da kuma mutun lalle fatan Allah Ubangiji ma ya masa arzikin ya samu limamin da idan ya mutu ma zai yi masa addu'o'i masu kwari yawa dan gaskiya wasu ba addu'o'in suka yi ba tunda abu ne na sirri kawai kabbarawa zai yi Allahu a'lamu me yake faɗa warai kuwa yawa gaskiya ne ai Allahu a'lamu me yake faɗa to akram ka Allah ka lura da wani abu da sallah fa tafarilla a wasu masallacin fa zaka je fa ka bu wani fa sallah fa a matsayin sa na liman shekara 30 yana limanci amma wallahi bai iya fatiha ba fatiha ba ta karantuwa daidai sura kam Allah ya jikanta Allah ya mata rahama wa yake ta ita fatiha ma ba san ba kuma ana da aqidar ai shine liman tun asali shine ba wanda ya sai canja shi kuma ba za a gyara mai ba tunda shine uga kuta kuta a gurin to ka bani labari mutumin da bai zai iya karanta fatiha mai kyau ta sallah ba akwai abin mamaki dan yazo sallar jana'iza bai iya addu'o'i ba fatiha ma ba ta san sallah ba ta karantuwa daidai to shine idan ka mutu yazo ya tsaya a bayan gawanka zai ma sallah zai ma salatin annabi daidai ko waɗannan addu'o'in da aka ce ayi wanda suka zo a riwaya zai je karanta maka daidai wanda da yawa akwai mutanen da zaga addu'a za a ce ayi wa wani addu'a sai yazo yana yi wa kansa addu'a wallahi hatta addu'a da ake a masallaci din nan kaga dai ba shari'a ce tace idan an idan da sallah liman yazo ya ce a kawo kaza duk wani abin da ake bai zo a sunna ba an idan da sallah farilla a kawo salatin annabi goma goma har me salatin annabin ma na hakika shi ma ba a ce an idan sallah a ce wa mutane a kawo salatin annabi goma goma ba a bar kowa yayi da kansa ko hakuri ilimi ne fa ake fada ilimi abin da yazo a cikin ilimi a bincike aya addu'a sai ga liman ya daga Allahumma ighfirli warhamni suna amin Allahumma ighfirli warhamni Allahumma inni as'aluka aljannata wa ma qarraba ilayya min qawli wa amal inni yana inni kuna amin shi kada yake roka wa kansa aba akramka Allah ka canja lamiri mana ai wanda kace inna da kunne na wallahi wata shekara na je a arba wani bawan Allah subhanallah wato jama'ar gari guda jiha guda a tanti malam shine babban malami a wata jiha bazan in fade ta bukara zo a turo mun a ce kaza 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 wallahi malam yini suka yi daga hannu yana musu addu'a na farko addu'o'in da yake yi ba addu'o'i ne da suke da inganci a nasi ba terrible kenan na biyu in yi zai zo yake din kuma sai yake yi wa kansa Allahumma inni kaza suna amin inni subhanallah inni shi kadai wannan wace irin ananiya ce duk wannan jama'an na bayanka suna amin ashe ka ce inna to shine amfanin ilimi kuma kowane abu a bashi hakkinsa jama'a a bashi hakkinsa to shi yasa malamai suna faɗa duk abin da mutum zai yi na addini to ya karanta shi min manba'ihi safi daga source daga mabubbugarsa ta hakika ingantacciya kuma ya bincika ya ga mai magabata na kwarai yaya suka aikata kuma ya suka ce ai yanzu na muku adalci a nan gurin mun zo an ce a rufe da addu'a kawai daga hannu ina cewa Allah kai mun kaza kuna amin Allah kai mun to ku ba duk da cewar idan an daga hannu ana yin addu'a duk wanda ya ce amin shi ma ya shiga ciki duk abin da aka roƙa ya shiga ciki amma malamai sun karantar da mu kuma ya zo a nasi manzo Allah ai yana yin addu'a ta jami'i idan ya zo lamiri yake canjawa addu'a da yake yi shi kadai ba irin ta bane yake yi tare da jama'a gabaki da yana canja lamiri to yana da kyau mu kula da wannan sawon su yace summa ya'ati bi baqiyati takbirati wa yukhlisu ad-du'a fiha lil mayyit sannan mutum yazo da sauran kabarbari ya tace addu'a ga mamaci kamar yadda muka yi bayani saboda hadisin abi umama al-mutaqaddim anifan hadisin muka yi bayani dazu wa qawlu sallallahu alaihi wasallam idza sallaitum ala al-mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a annabi ce idan za ku yi mamaci sallah ku tace addu'a gare shi ku tace addu'a ku yi mai kyau ko kuma ku yi ikhlasi wajen yin addu'a ku yi dan Allah ba a zuwa sallar janaiza dan an biya ka kuɗi ina fata ana fahimta shi yasa Imam al-Munawi yake ce abinda ake nufi ay ud'u lahu bi ikhlasin wa huduri qalbin ku yi wa mamacinku addu'a da ikhlasi sannan zuciyar ku tana kan wannan addu'ar kana yi din kana tuna shi kana roƙon masa Allah yace abinda ake nufi a neman masa gafara a neman masa ceto babban abin da zaka yi wa mace idan kana bayan sa kana yi masa addu'a gafara ceto koda baka iya larabci baka yi da Hausa Allah ka yafe masa Allah Allah ka sa shi karkashin ceton annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace kuma ana tsammanin karban addu'ar ne yin addu'a ne inma yurja qabuluha inda tawaffuril ikhlasi wal ibtihali yayin da aka samu ikhlasi sannan ko mutun ya nuna gajiyawa sa da kankan da kai zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala shi yasa aka ce a tace addu'a ga mamaci idan an zo yi a daina yi haka ba tare da hudurul qalbi ba ina fata ana fahimta yawa Imam Ibn al-Qayyim yace kaga wannan magana ta Imam al-Munawi tana mai da martani da raddi ga waɗanda suke cewa wai ai mamaci baya amfanuwa da addu'o'in da ɗan uwansa suke masa akwai wanda suke korewa addu'a ma wai in kai wai ba zai samu ba kaga wannan aike ta tayyawa in bai samu addu'a ba kuma mai aka yi so kaga yana nufin tunda annabi ya ce fa akhlisu lahu ad-du'a ku kebance ku tace masa addu'a gare shi to kaga wannan yana nuna wato Allah yana karba kenan kuma yana iya amfanuwa shi mamacin da addu'ar mamaci ina fata ana fahimta wannan kenan to shine sai yace ga misalin addu'a wayad'u yace a akhrajahu abu daud kai ko ibn majah wa ibn hibban fi sahihi wal bayhaqi min hadith abi huraira wa sarraha ibn ishaq بالتحديث عن ابن حبان حديث دي امام ابو داود ده امام ابن ماجه ده امام ابن حبان يروي سن روي تو شيغا بادايا ده امام البيهقي روايه ابي هريره ابن اسحاق محمد بن اسحاق مدلس ني معلم سيره ني كما مدلس ني حديثي تو اما يا صرح التحديث ياتي حدثنا اذا ياتي حدثنا تو كغا wannan tadlisin nasa ya kauce kamar yadda yazo a riwayar Ibn Hibban wa yad'u fiha bima thabata anhu sallallahu alaihi wasallam min al-adiya kaji kai wa mamaci da addu'a irin wacce ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wa qad waqaftu minha ala arba'a albani yace ni dai a iya tattare-tattare na da karance-karance na ci karo a kan addu'o'i guda hudu da na tabbatar sun inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi wa mamaci su ka ji ba idan za ka yi addu'a wa mamaci ka yi masa addu'a da abin da ya inganta daga ina daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ko abin da magabata na kware aka tabbatar suna yi ya inganta. Albani yace na tattaro muku na samo guda hudu. To kai kokari idan zaka yi wa mace sallah ko zaka bi gawa sallah da ake wa gawa, to ka shigar da waɗannan addu'o'i idan zaka yi wa mace sallah. An fahimci wannan? To akwai wasu riwayoyin kuma da aka rawaito wannan daga bakin Annabi kenan. Akwai riwayoyin su Abubakar, su Umar, su Ali, su Jabir bin Abdullah, su Abdullah bin Mas'ud, wanda aka samu idan mamaci ya mutu suna yi masa addu'a, aka rawaito suna faɗa, za mu faɗe su nan gaba kaɗan insha Allah. Malam yace al-awwal na farko wanda yazo daga Annabi din sallallahu alaihi wasallama, ana Auf bin Malik radiyallahu anhu, daga Auf dan Malik Allah ya kara masa yadda. Wannan sahabi ne babba, ya halarci yakin Badar. An ce ya rasu a shekara ta 73. Yace salla Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fa hafistu min du'aihi wa huwa yaqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was thalji wal barad wa nakkihi min al khataya كما نقيت. وفي رواية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا. وفي رواية وزوجة كزوجة خيرا من زوجه. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال فتمنيت ان اكون انا ذلك الميت. وانا عوف بن مالك الله يقرا مسا يدا yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa wata gawa sallah, sai na haddace daga cikin addu'o'in sa. Malamai nan suka ce wani lokacin Annabi yana dan bayyanawa ana tsinta, ga abinda aka ji Annabi yana faɗa. Kuma anan zamu fahimci ma'anar a tace addu'a. Zaka ga addu'ar da ake wa mamaci malam ta daban ne, ba wanda ake wa wanda yake raye bane ba. Tunda shi wannan fa duniyar gaba ɗaya labarin ta kare a tattalin shi ya tafi kenan. Rayuwa dai ta duniya malam an kammala ta, duk wanda ya mutu shikenan. Wannan duniyar da kake ganin ana hayaniya hayya hayya menene, shi fa gaba ɗaya ya gama ta, ya tafi gaba. Kai kuma zaka biyo shi daga baya. Yace ga abin da Annabi yake faɗa, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ka gafarta masa, kai masa jin kai. Wa'afihi wa'fu anhu, kai masa afuwa, kai masa rangwame, ka kubutar da shi. Wa'afihi, ka kubutar da shi. Wa'fu anhu, ka yafe masa. Kukula ighfir lahu warhamhu nan ayyai ko bai ce wa'afihi wa'fu anhu ba, ai ighfir lahu warhamhu ai ya shiga wa'afihi wa'fu anhu. Amma tunda an ce a tace addu'a ga mamaci din nan, to shine Annabi yake dinda maimaita, ya Allah ka kubutar da shi, Allah ka yafe mai. Saboda me? Wallahi malam duk wanda ya mutu, malam duk wanda ya mutu, kai ba ma ya mutu ba, ko yana rai, yana da bukatar Allah ya masa afwa. Ina gaya maka wallahi ba mu da imanin da wai wai za mu iya tsayawa gaban Allah wai mun yi fure. Wane mutum? Umar dan Khattab aka zo aka ana masa rabdabda zai rasu, an soke shi dinnan a sallah, dabja zai mutu. Aka zo ana taibansa a ce ka ji dadi halifan Annabi, ka ji dadi halifan manzo Allah, ka yi adalci, ba wanda ya mulki irin naka na adalci. Kai ne kai kaza, kai al-futuhatul islamiyya, ka shigar da musulunci kasa kaza, ka shigar da musulunci kaza kaza, kai kaza kai kaza. Kuma yau gashi ka mutu, ko zaka mutu a masallaci aka soke ka aka kashe ka, yana kan gadansa kafin ya karasa, an shigar da shi gida lokacin da wannan mutum ya soke shi a sallah subai. Yace ayya, yace wallahi fata na, inji Umar ce wallahi fata na an gamu da Allah ba da lada ko daya, kuma ba da zunubi. Ma'ana ina jin tsoron duk aikin alherin da nayi zunubi na ya cinye shi. Umar inda zan je gaban Allah in tashi duk aikin nan ma da nema zunubi na ya cinye shi to ni da na more ma in yaso Allah ya san yadda zai yi da ni Umar sai na wanda za a zo a yi dare shi a ce wai ka zo ka bi mu in an gama za mu kai ka gidan aljanna mun maka alƙawarin gidan aljanna in an tashi kiyama in baka ganka aljanna ba ka neme mu ka ji fa dare ne hankali wani ya zo ya gaya maka wannan magana hankalinka ba kwakwalwar majina ce da kai ba wani ya gaya maka wannan magana ka neme mu ina yawan yafirin mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ina li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi ina wujuhu yawma idhin musfira dhahikatun mustabshira ina wujuhu yawma idhin 'alayha ghabara tarahaquha qasara ulaika hum al-kafaratu al-fajara ishi ka yafi masa kai masa afwa wa akrim nuzulahu ya Allah ka girmama masaukinsa ko a nan duniya kana so ka samu kyakkyawan masauki ya Allah ka bashi masauki babba Allahu akbar Allahumma amin kamar yanzu mamacin ka ne mu suka ce ya ubangiji wani na da ya rasu ya Allah mahaifiyata Allah ka ba ta kyakkyawan masauki ya ubangiji mahaifina ya Allah ka bashi babban masauki kamar haka ne shine wa akrim nuzulahu wa wasi'a mudkhalahu Allah ka fadada mashigarsa kar ka tura shi wurin da yake matsatsi akwai waɗanda in sun shiga kabari kasa matse su take yi ta matse su waqsilhu bil ma'i was salji wal barad ya ubangiji ka wanke wannan bawa naka yi masa wanka da ruwa kai masa wanka da raba da kankara subhanallah ko da kankara da raba asalci kankara albarad da raba malamai suka ce a'a wannan wace irin mubalaga ne bayan an wanke shi da ruwa kuma a dauko kankara a wanke shi sannan kuma a kawo raba a bishi da shi me hikimar haka suka ce daga ciki akwai saboda annabi ya ce lallifa ayi addu'a fa atati addu'a ga mamaci shi sa wato duk kalmar da ka sani mai tsada ce zaka iya sata yana da kyau ka sata a cikin yin wa dan uwanka addu'a malamai suka ce daga cikin hikimomin da suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi wa mamaci addu'a ce waqsilhu bil ma'i was salji wal baraji ga ruwa ga kankara ga raba suka ce zunubi yana da zafi ne suka ce zunubi yana da dumi lianna dhunuba laha harara zunubi yana da zafi idan mutum ya mutu yana da zunubi je tafi da zafin jikin yana tafarfasa na zunubi shine annabi yake cewa Allah yi masa wanka da ruwan sanyi ka karo kankara ka wanke shi duk zafin abu aka sa mai kankara ya danyi gar bayan wannan kuma aka zo aka bi shi da raba ai a samu sauki to shine hikimar cewa ai masa wanka da ruwa da kankara da raba wanqihi min al-khataya ya Allah ka wanke shi daga kurakurai kama naqaita kamar yanda ka tsarkake ka san naqqa yunqi ina ka samu tufa ka wanke ta ka sa mata irin farazon din nan tai bari sol ka gaffa komai a jikinta ko guda ne ya hau sai an gane ga guda can to haka ake so Allah wai ya wanke mamaci ya zama bai da komai ya Allah ka shigar da shi wurin ka bai da laifin komai kamar yanda ake ko kamar yanda kake tsarkake farin tufafi daga dauda addanas dauda wa abdilhu daran khairan min darihi ya Allah ka canja masa gida mafi alheri sama da gidansa na duniya wannan gidan na duniya ya Allah ka sa wanda zai samu alahira ya fi shi sa mallan aka ce bayan Allah na kwarai ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkuku ne na mu'mini amma aljanna ce ta kafiri ba mamaki a duniya yana cikin wahala yana cikin talauci bai da gida mai kyau yana zaune gidan haya yana cikin matsi yana takure in yayi baki ya rasa inda zai sa kansa in matarsa ta haihu ai tara barade ƴaƴansa ya rasa inda zai zuba su yana cikin kunci a duniya babu wadataccen wurin zama amma idan Allah ya dauki ransa ya samu rahmar ubangiji Allah zai canja masa gida ba irin gidan san duniya ba wala wai zai so a bashi irin gidan duniya komin kin gidanka na duniya waye zai so a bashi gida irin na duniya wanda aka ce gidan mu'mini guda daya a aljanna ya kai duniyan nan mallan iya ganinka wa abdul hudaran khairan min dalika wa ahlan khairan min ahli Allah ka canja masa iyali saboda iyalinsa na gida ba mamaki iyalinsa na gida na duniya suka sa masa hawan jini suka kashe shi su suka jefa masa masifa bukin ciki ya halakar da shi da yawa akwai mutanen da iyalan suke kashe su akwai wadanda iyalan suke daukan makami suke kashe su akwai wanda iyalan suke sa musu guba su halakar da su akwai wanda da bukin cikin iyalan su zai mutu akwai wanda matarsa ce ta bata masa rai hawan jini ya kama shi ko ya mutu akwai wanda bukin cikin iyayensa ne damuwa ta iyayensa shine ya hauhawa ya hauhawa ta hawan jini ya kama shi zai kwanta kurin ya mutu wa abdul hudaran khairan min dalihi wa ahlan khairan min ahlihi yanzu wannan zai so sake gamuwa da wannan mutanen alahira la wa zawjan khairan min zawjihi ya Allah ka canja masa mata mafi alkhairi sama da matarsa da duniya wata kila ta duniyan nan ba dadi an yi hakuri wani ya ce wallahi in ana raba mace gida biyu ni kam a zo a yagatawa gida biyu a daura biyu a bar mun rabi ta ishe ni ta yi min yawa guda ɗaya ne saboda yajinta tana da yaji mai zafi ce ka ishe shi ya rasa yadda zai yi yanzu wannan malam in akwai kwanciyar hankali da ni'ima ba ni ma zai yi ya ƙaro wata ba ai shi ne matan suke cewa kai ai namiji ki gasa shi in kika gasa shi ya gasu to bai zai yi sha'awar ma ya je ya ƙaro wata ba dan zai tsammani duk haka muke su kuma wai wannan tunanin suke wani kuma in lokacin da ya sha gashi a lokacin zai ƙare kuma ga bane ba idan ya gasu sai kuma ya ƙare to kaga sai a je a ta bugawa kenan so anan nan sai ku lura da wani abu guda an ce a canja masa iyali mafi alheri da iyalin sa na duniya ana nufin cewa ba zai zauna da iyalin sa na duniya ba a'a idan iyalin sa na duniya ta yi aikin alkhairi na shiga aljanna za su samu gidan aljanna amma fa akwai hurul in matan gidan aljanna la yatamakhatuna wa la yataghawwaduna ba tofar da yawo ba bayan gida ba fitsari ba haya ba al'ada ba yawon bacci ba abin nan ba duk karkashin da ka sani mace tana da shi ayi mun afuwa fa ba su da shi babu babun nan sai alheri kai suke da shi wannan matan gabaki dai an yi su ne kawai dan dan aljanna kawai kuma kowa da nasu kawai sai wanda ka zaba kawai wa abdulhu ahlan khairan min ahlihi zawjan khairan min zawjihi ta duniya Allah ya mata albarka Allah saka mata alkhairi in ta kyautata in ta samu shiga gidan aljanna tana da matsayin ta daban a gefe ko ba ka bane yawa ita ma da matsayin ta Allah kara mata daraja to ku lura da hadisin wa zawjan kenan ita ma matar ana yi mata addu'a Allah ya canja mata miji mafi alheri mijinta na duniya shi yasa kaga wata riwaya aka ce zaujatan kenan mace ce in kuma ita ma a nan duniya mijin da take tare da shi ya gama gashe ta gaba daya azaba wahala an shiga uku wayyo Allah wahala goma da dari kullun bakin ciki da damuwa to masallata san miki addu'a in dai ba alheri bane gare ki wannan mijin to Allah ya canja miki da wanda yafi alkhairi kuma Allah din zai halicci wata halitta kuma a can a aljannan Allah ya zaba musu wasu mazajen hada su ci gaba da rayuwa sun manta da wahalar da suke a duniya dan ana iya samu malam kaga mace abida qanita ta'iba mai bin Allah amma mijinta tantiri malam bare kirki wani sallama baya yi amma ita kuma za ga ibadarta ta samu shiga aljanna to amma za ta wayi gari babu miji to ya za a yi Allah zai sama mata wani miji kaga khairan min zawji min zawja wa adkhilhu aljanna ya ubangiji ka shigar da shi aljanna bayan waɗannan abubuwan kuma annabi ya ce ka shigar da shi aljanna karshen tika tika dai tik idan an shigar da shi aljanna ba ta kare ba amma annabi sai ya sake maimaita wa'idhu min azabil qabri ya Allah wannan bawanka ka tsare shi daga azabar kabari wa min azabin nari kuma ka tsare shi daga azabar wuta jama'a waɗannan abubuwan fa duk suna jiran mu ne a gaba ina ina kwanciyar kabari kwanciyar kabari da azabar da ke cikin kabari kwanciyar cikin wutar jahannama da azabar da ke cikin wutar jahannama wallahi akwai bukatar a yi maka addu'a Allah ya kare ka to nan gurin yan uwana ya mutum zai samu wannan ka zauna da mutanen kirki ina dan duniya tantirin mutum dan duniya ne bai ma san wannan addu'ar ba bai saba zuwa ya je makaranta aka koya masa ita ba bai haddace ba dan haka idan ya tsaya a bayanka ma ba zai iya cewa komai ba akwai da yawa wallahi waɗanda kawai zuwa ake kabbara a saki manyan riguna kawai a bayan gawa ba iya ce mata komai kwarai kuwa wani fa yadda aka gama yake cewa wai wani ake faɗa ne da Allah bayan an gama sallar jana'izar kuma shi ma fa yana dab da mutuwar ne duk shekarun da ya bai san me yake faɗa ba shi yasa muna faɗa muna maimaita do Allah jama'a ko da Hausa idan ba a je makaranta aka koyi na larabcin ba ko da Hausa ka tabugawa Allah ka duk kabbara Allah ka yafe masa Allah ka sa dan aljanna ne Allah ka canja masa gida sama da gidansa na duniya ya Allah ka bashi mata sama da nasa na duniya ya Allah ka bashi makota sama da nasa na duniya ya Allah ubangiji ka tsare shi daga azabar kabari Allah madaukin sarki ka raba shi da azabar jahannama Allah ka cece mu Allah ka kubutar da mu ma Allah ka sa mu biyo bayan sa da alkhairi ya ubangiji ka sauƙaƙa masa kwanciyar kabari Allah ka fadada masa kabari ya Allah kar ka sa shi cikin kunci ya Allah kada ka sa cikin wahala Allah ka sa ƙarshen wahala kenan liman yana Allahu akbar kana Allahu akbar ka dada bugawa wallahi kakka tsaya kai shiru yanzu malam shi sa manzo Allah ya faɗa kai Allahu akbar annabi ya ce mutum mumini musulmi da Allah ya taimake shi musulmi masu tauhidi suka tsaya mutum nawa 40 a bayan su suka masa wannan addu'ar wannan fa ɗaya ne a cikin sauran akwai sunanan sauran zamu kawo su sati mai zuwa saboda lokaci ya kure to ko wannan kaɗai mutum ɗaya yayi maka wancan ya maka wancan ya maka wancan ya maka cikin mutane 40 insha Allah Allah ya karbi mutum biyu ko uku a ciki to ana so ka zauna da mutanen kirki dan su ne in sun yi addu'a Allah yake karba amma in abokananka yan caca ne abokananka yan giya ne abokananka yan duniya ne abokananka mazinata ne kai baka tare da mutanen kirki baka zuwa masallacin unguwar ku ballantana idan ka mutu a cincirun da akan gawanka ba a san ka ba ba a ganin ka a cikin taron jama'a kwata kwata wa zai zo gawanka irin ya kai ne za su zo su hadu masu manyan riguna masu wannan manyan mota wallahi ba nan ake samun rahamar ba wannan babban rigar da wannan manyan mota ba za su ba kawai ba wannan miskinai ustazai talakawa fukara'un waɗannan dai da kake ganin su su ne za su bude baki su yi addu'a dan su suke zuwa makaranta suke sauraron ilimi su za su gaya wa Allah amma da yawa yawan wasu da kaga duniya ce kawai a gaban su ba Allah ne a gaban su ba shi yasa addu'ar ma da za su yi wa mace ma ba su iya ba wani bawan Allah ya mutu da cijo bawan Allah aka tara yayansa aka ce ku yi addu'a da yawan su wallahi suka ce me zamu faɗa suna tambayar malamin malam me zamu yi me zamu yi yace ku yi addu'a wallahi addu'ar ma musu iya ba wata sai nake a bani qur'ani suratu yasin aka ba ta yasin ta kama karanta yasin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan akwai kwancan tambaya da suka sauri satin da ya wuce wannan bawan Allah yana cewa do Allah malam muna neman karin bayani akan wannan aya din ya ayyuhal ladzina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyati ithnani dhawa adlin minkum aw akharani min ghayrikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibat al-maut habisuna umma min ba'di as-salati fa yuqsimani billahi la shahadatuna hakum shahadatina shihima amma a tadaina har zuwa ido a ƙarshen aya din cikin suratul maida wai me wannan aya take nufi a takeice abinda aya take nufi shine mutumin da yazo yana yin tafiya sai mutuwa ta riske shi akan hanya kuma zai yi wasiya to abinda shari'a ta tanada shine samu mutum musulmi guda biyu idza hadara ahadakum al-wasiyyatu al-wasiyyatu ithnani ya samu mutane guda biyu yayin musu wasiya kuma mutane biyan Allah ba da sifan su zama adilin minkum masu adalci me yasa aka ce masu adalci a cikin ku saboda waɗanda idan bayan mutuwar ta faru ba za su canja wasiyar ba wani an masa wasiya bayan an yi mutuwa yana iya canjawa ya faɗi gariya ya shi yasa aka ce a samu mai adalci to idan ba a samu musulmin ba fa wataƙila ƙasar da ya je ko garin da ya je ba musulmi ya ga alamar mutuwa ta zama wataƙila haɗari na mota ne kafin a kawo shi gida na gari mutu wataƙila ciwo ne ya murɗe shi a ƙasar da ba ta musulmi ba ko jihar da ba ta musulmi ba to sai ce aw akharani min ghairikum ko ku samu wasu guda biyu wanda ba ku ba Abdullahi dan Abbas ya ce ay min ghairil muslimin wanda ba musulmai ba to wannan shine ka'idar da shari'a ta bamu to zai iya yiwa bayan mamacin ya mutu kuma an yi shakka cewa wannan wasiyar da suka faɗa an yi abu da san rai ba da san zuciyarsu a ciki to shine aka ce to sai ku tsayar da su bayan sallah min ba'di salati fayuqsimani billah wannan sallar da yawayen malaman tafsiri suka ce sallar la'asar bayan an yi sallar la'asar saboda ana girmama sallar la'asar tun a can a da sallar la'asar tana da kima kuma ana tsoranta ita ce ai aka ce wanda baya samun ta ko ya shiga gidan aljanna ba zai ga Allah ba wanda baya yin ta akan lokaci baya samun jami'in ta ko ya shiga aljanna ana ganin Allah ba zai gan shi ba to za a tsaye da su bayan sallar la'asar fayuqsimani billah su yi rantsuwa saboda Allah su yi rantsuwa da Allah cewa abinda aka ba su na wasiyyan nan shine ba su canja ba har dai zuwa ƙarshen aya almuhim aya tana nufin tana magana ne akan yin wasiyya kafin mutum ya mutu ya yi ƙoƙari ya yi wasiyya kuma ina jin mun ta bayani akan muhimmancin wasiyya mutum ya rinka rubuta wasiyyarsa koyaushe kuma ita wasiyya rubuta ta ake sai ana updating ɗinta in gane updating ɗin antivirus in ka sa shi a cikin kwamfuta in ya tsufa ba kana updating ba kana da waya tsohuwa kana updating ɗinta aika ko ka sayo sabuwa ko kuma ka caccanja abin da ke cikinta to idan ka rubuta wasiya to sai ka sai bayan wata biyu wata uku wani sati biyu sati uku sai ka duba sai ga akwai abin da zaka gyara to ana yi ana gyara ko shi lokaci lokaci tana nan aji iyalinka sun san ga can wasiyarka idan ka mutu ga abin da kake so a yi waɗanda suke bin ka haƙƙi duk suna cikin can wanda kake bin haƙƙi duk suna rubuce a can idan akwai wanda kake so a je a nemi afuwarsa bayan ka mutu kai masa wani abu ba daidai ba ka rubuta idan akwai wanda haƙƙinsa ne a kanka ba wanda ya sani sai kai sai shi kuna kasuwanci ne da shi rubuta idan kana bin wani iyalinka ba sani ba rubuta yanzu wannan sai zama wahala in ka zauna duk inda minti 20-30 ka gama wannan ka ajiye takardar a littafi ko kai ajiye littafi bayan wata ɗaya wata biyu ka dade duba abin gyara ka gyara lokaci bayan lokaci shikenan ka mutu sai ka dace mutum ga wasiyarsa tana da muhimmanci ba daɗi mutum ya mutu kirf bai ce komai ba ba a san komai akan sa ba ai ta wahala wataƙila yana bin bashi wataƙila ana bin sa bashi Allah ya mana afuwa shi kuma wannan bawan Allah cewa ya rikice da dan mashin adidin sanu ya hau ya kai shi wani wuri da ana kai mutane a naira 50 kuma kullun yana zuwa wurin so ya riga ya saba 50 yake biya ya tsaye da shi bai sayi ciniki ba kawai sai ya hau adidin ta kal ada normal ya saba yana sauka sai ya zaro 200 yace kawo canji dan adili ta ga 200 sai raba ta gida biyu ya raba ta gida biyu ya bashi 100 ya soke 100 ya murda giya zai tafi ya rike shi yace dakata mana ce aka yi yace ai 50 ake ba ce 100 ne a 50 ne 100 ne suke ta tafka rikici yace shi yau ya kai shekara kaza misali yana zuwa gurin nan kullun kaza yake barwa ya za a zo a karbo darin sa yace shi kuma dari yake dauka sai yace to a tsaya a tambayi duk wani dan adidi sahu daga wuri kaza zuwa guri kaza nawa ne shi ya yadda zai ba shi ko dan adidi sahu yace ba wani magana tambayan wani hakkina ne ba za a tambayi kowa ba kawai dari ne sai yace to kaje ka cinye dari shi ma dan adidi sahu sai yace kai ma kaje ka cinye mun hakkina ya jefa masa ya jefa masa ya jefa masa ya jefa masa da kashi dan adidi can ya jefa masa darin sa ya burga ya tafi yace shi kuma ya soke darin sa yasa aljihu ya tafi shine mu kuma nan yazo ya hada mana aiki yana so mu bashi way out ya zai da wannan darin mutane kenan yanzu tsakaninka da Allah kai ya kamata a ce akan naira 50 ka bata mana lokaci yanzu kai anan yanzu akan 50 naira kuma me naira 50 ka bar masa mana to barin ba mu kaida abinda malamai suka ce akan wato harkar gudanarwa ko harkar kasuwanci irin wannan na haya dukan ku guda biyu kuna da laifi a kaida idan mutum zai hau abin hawa kafin ya hau su yi ciniki da mai abin hawa nawa zan baka ka kai ni wuri kaza ka fahimta ba da kaza a'a ba zan iya ba da kaza ba kaza zan bayar bismillah kaga sun yi ciniki ko awa ne nawa yayi kafin ya isa wannan gurin wannan kudin zai bayar ne ba sun gama ba to wannan shine abin da shari'a ta ce ai to sai wasu malaman suka ce a'a akwai wurin da sanannen abu ne sanannen wuri ne kuma an san kudin da ake bayarwa yanzu misalin daga bata zuwa fan shekara kowa ya san ga nawa ake biya haiz akwai bukatar kullun in zaka hawo haiz daga bata zuwa fan shekara sai kun yi ciniki da kwandista ba bukata tunda an riga an san nawa ake bayarwa kun fahimce ni to anan gurin ya halatta mutum ya hau abin hawan nan ba tare da sun yi ciniki da wannan mai abin hawa ba saboda me ya tafi ne akan al'urf wal ada custom na mutane da abinda suka saba yanda kowa ya biya ka zai biya to anan gurin matsalar shi kare ya ka dauka ba ko mutane da yawa aka dauka ba kuma ce dan wannan babur din yana da bambanci da mota tunda ina ganin kawai shiga ka biya yanda na faɗa ne ko shiga ka biya yanda na ga dama ne galiban haka ake kaɗan ne daga cikin su suke tafiya akan wata ka'ida bana jin cewa ban sani ba tunda ba yawanci ba hawa nake ba amma bana jin cewa la'alla adidi sahunan da ake hawa an yi fixed price cewa daga gadan kai zuwa gidan Murtala naira 100 ake barwa ko naira 50 ko daga gadan kai zuwa bata 100 ake barwa ko daga bata zuwa kaza kaza ake barwa bana jin sai dai bisa ga al'ada mafi rinjaye duk wanda dai zai hawo yana bada kaza ne amma ba a yi wani ittifaki aka ajiye ga abin da ake bayarwa ba wataƙila gwamnati ta sani ko kungiyar yan adidi sahu sun sani to anan gurin abin da yasa nace dukan su biyu suna da laifi shine idan har shi wannan ya ce kullun yana zuwa har ya dauki lokaci mai tsawo yana zuwa ko ba mutum da yake hawa ba kuma yace ga abin da yake bayarwa naira 50 kaga dai alamu suna nuna majority mafi rinjaye wannan kudin shi yake biya ko ya kamata shi kuma wannan tun daga yanda ake biya ya karba to amma me yasa ya ki karba wasu mutane suna iya yin ƙarya wani ba hakan ake biya ba zai ce ai hakan ke biya shi iyayen da ya samu galala iyayen da zai ƙarya to wannan uzuri ne to shi kuma me yasa zai zo ya hau abin hawa bai san mutumin nan ba kawai bai su yi ciniki ba lokacin da ba su yi ciniki ba ya ce shi ga abin da za a biya shi to a nan gurin mai adidaci sahun ya fi shi gaskiya idan wasu ƙila mutum 20 suna ɗauka a naira 50 shi a ra'ayin sa yana ganin bai zai ɗauka 50 ba 100 zai ɗauka ya saba wa Allah bai saba wa Allah ba to ra'ayin sa shi a 100 zai ɗauka dan me yasa za a tilasta sa mai sai ya karɓa 50 kaga anan gurin shi wanda ya hau din ne bai da gaskiya to anan ni ina baka shawara dan ka huta kada naira 50 ta zama maka matsala in zaka iya neman dan adidi san wannan dan ai konkurs ya musu lamba ko kuma ka bane ba to ka nemi lambar sa kai ka nemo shi wannan naira 50 din zata iya baka matsala idan ka rike lambar ka je ka kai masa idan ko baka rike lamba ba ka dauki naira 100 nan cancan kace ya ubangiji ga hakkin bawanka wani da muka yi jidali da shi ka je ka kai ta masallaci kokon fi sabilillahi ka sata amma duk ranar da kuka hadu da shi ko ka saki hawa a daidaitan sa ko ka zai gitta kira shi ka ce tsaya mallam ka dauki 100 ka bashi waccan sadakar ta dawo account ɗinka shi kuma ka biya shi hakkin sa abin da ya kamata kai kenan kuma irin wannan hukukin ya kamata mu rinka kiyayewa kuma akwai kuskuren da mutane ba suke yi wai sai mutum ya zo ko kana bin mutum bashi wallahi ba zan karba ba ko ka bani ba zan karba ba a kace ko ya baka ba za ka karba ba kuma kana jira a lahira haba ina shi ma yanzu mai adaidai san in mun ga dama zamu iya masa wata fatawa mara dadi ko ba ka bane ba ba an bashi bai kikar ba kenan baya so to zai kile mu a wajen Allah yaya zai baka ka jefar kai tafiyar ka kuma kace kana jira a daka a lahira sai mutum ba wai ga hakkin sa kana bashi ka je ka rike ni sai dai ka bani a lahira a garba ga wallahi wannan jahiliya ne ba daidai bane mallam yawa ba daidai bane Allah gyara mana wannan bawan Allah yana cewa Allah karamka Allahu littafin da la'ilul khairati da yake karantawa shi yana da inganci mutum yayi karantawa ba shi da inganci ni da la'ilul khairati yayi shi ne dan tara salatai na annabi sai dai kawai abinda malamai suke faɗa masana na ilimi sun ce ya hada salatai amma mafi rinjayen salatan da suke ciki ba su inganta daga nan ba kwashe-kwashe ne ta zuba komai a ciki da construction da wanda aka hada da wanda ya dace da wanda bai dace ba al-ghasu was-samin komai a ciki akwai to sai malamai suka ce ka hakura da salatan da suka zo a riwayar Bukhari da Muslim Abu Dawud da Tirmidhi littattafan addini da duniya ta san su yanzu da la'ilin nan da yawa a kasashe a duniya ba a san wani abu da la'ilu ba kai ne a nan kasar ku ka san shi tsina ga littattafai nan ga riwayoyin nan ji ka dauko wancan wanda babu sabani akai to amma yanzu an maida shi shine wanda grade 1 salati ko shi ake kwana ana saukewa har saukar sa ake har tilawa sa ake har wani na gama ce da shi har wani tsarin karanta shi ne ake Allahumma haka zaka zaka na ana yi ana wannan bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa akwai salati masu kyau a ciki tabbas amma marasa kyau din su suka fi yawa shi sa malamai suka ce idan ka duba abu kaga abin da yake bai da ingancin shi fi yawa sai ka kaurace masa ka dauki wanda yake yafi inganci kun fahimci wannan yawa kuma akwai substitutes ko ina wannan yace yana nasiha ga yan uwa da suke da wayoyi su dinga kokari suna sa wayan su a silence ko suna kashewa saboda barin su a kunne din yana shiga cikin recording da ake kuma yana daukar hankalin mutane sai a gyara shi kuma wannan yace wai ya halatta mutum musulmi ya rinka karanta bible da Allah ka huta lafiya to akan me zai je karanta bible malamai sun ba da dama a karanta bible amma ba kowa ba na farko wanda yake bincike a cikin bible din dan ya gano gaskiyar wala Allah wani abin da ya dace da addini da kuma kurakuran da ke cikin bible din dan ya bayyana mutane wannan ya halatta ya karanta amma ya zaman cewa yana da cikakken kariya da ilimin addini wanda ba zai zame ba kuma ba za a iya daukan hankalin sa ya bar addinin sa ba na uku ya zama yana da rariya da zai iya tacewa tsakanin ƙaryar da gaskiyar dan sai kana da ilimi za ka gane wannan riwayar mai kyau ce kuma mai kyau bace akwai abubuwan da za ka gansu ayoyi ne a ciki amma an kawo sai ga kamar sun yi kama ma da na Qur'ani yanzu da yawa a cikin wasu annabawan su a bible suna da su mu ma kuma namu muna da su sunan ne kawai shi amma Ibrahim sai a ce Abraham ko na makamancin wannan suna nan wasu kuma suna da su annabawan mu kuma mu ba mu da su wasu kuma muna da su su kuma su ba su akwai kuma tabargaza da barna fiye da yanda kake tsammani a ciki so mutumin da bai da rariya da zai iya tankadewa tsakanin ƙarya da gaskiya a ciki akwai hadari ya karanta sai dai ya karanta through guidance akwai wani malami da yake guiding din sai na nuna masa amma haka kawai ka dauki bible wai kana karantawa kana dubawa wannan bai halatta ba dalili shine hadisi ya inganta sahihi sayyidina Umar ibn al-Khattab wata rana ya dauko takardar at-taura ya duba ya gani sai ga abin da ke ciki ai mai kyau ne sai ya zo ya ce ka ya manzon Allah wannan ina ma da mun rubuta wannan abu ai naga abu ne mai kyau ce kawai manzon Allah ce ran sai wace yace alam atikum biha baydan anqiya ba na zo muku da wannan takaddar parasol ba malana yana nufin ba addini na ya shafi komai ba alam atikum biha baydan anqiya wallahi law kana musa hayyan ma wasiyahu illa tibai yaga Umar ce wallahi inda musa ma yana rayuwa wallahi bi isa ba sai ya bi ni wannan abu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Umar ya rabu da ita sai ya ji to da wannan ne malami suke cewa tunda kai Allah ya baka Qur'ani me kai kana zuwa kana lalmalalman kana karanta Bible me zaka dauka ciki kuma me bambancin wannan da abin da Umar yayi duba dai matsayi ma duba ilimi irin na Umar ma cewa ya manzo Allah ko zamu rubuta wannan abin da yake wannan abin nan zancen annabi Musa ne Taurati annabi Muhammad ya hana shi so jama'a ai taka tsantsan a bisa larura malamai suka ce masu bincike dalibai masu bincike ko malami da yake bincike wannan ba laifi zai iya dan ya bayyana wa mutane gaskiya ko da'awa yayi wa mutane da'awa wannan zai iya amma haka kurin mutum ya zo dauki wani abin da yana karantawa kaga bai kamata ba to kuma kaga da ne ya kamata ka gane kuskuren da yawa daga cikin malamanmu na soro akwai yanzu a garin nan akwai inda in ka je za a karantar da kai a taura daga farkon ta kashi suna nan yanzu haka in ka je kasuwan kurmi ina akwai a taura ana sayar ita Allahu alam original din ce ba mai kyau bane wane ne wasani da sauransu amma wallahi akwai ta wai sai in ka zo za ka yi karatun fiqh sai a ce a ka sa a taura mana kani da Allah ba kai Bukhari ba ba kai Muslim ba ba kai Abu Dawud ba kai Tirmidhi ga maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam kalalima at-taurat da ba ita za a tambaye ka ba kiyama ni na je karatu wajen wani malami na fiqh yace ka nemo at-taurat mana kuma gaskiya ba zan koye muku ba fa nasi ita na dan taba kuma daidai gurgudu kadan je amma daga baya daga baya Allah ya gane da yini ba tana nan a taurata tana nan na yi mamaki ni kuma lokacin ina jin daɗi a taura Allahu akbar mana irin na samu wani sabon ilimi da kowa bai samu ba to ilimi a hankali a hankali ake fahimtarsa to da yawa cikin malamanmu na soro suna dan wannan din sai ai kokari a gyara don Allah ba daidai bane takardar ƙarshe wannan ke cewa da Allah da assalamu alaikum da Allah mallam ina roƙon addu'ar ka da ta ƴan uwa maza da mata a wannan masallaci mai albarka do Allah mallam a saka ni cikin sujjada wallahi ina fama da wato rashin lafiya matsananciya sama da shekara 10 mace ce ta rubuto tace tun tana yarinya karama har yanzu tana fama da wannan ciwo amma babu sauki tayi addu'a ta je asibiti tayi na Hausa tayi na Bature amma abu sai dai gaba ma yake ta yi abin yaki cin yawon tace to ta ji labarin wani dan uwa ya taba rubuto takarda a nan gurin ya roki addu'a a nan wannan masallaci kuma yayi aka yi masa addu'a din ya aiko kuma ya samu waraka shine ita ma take tawassuli da wannan zama da wannan karatu da ake da addu'o'inku do Allah a taya ni tunji ta ce a taya ni da addu'a ko ni ma zan dace ta ce a mata addu'a Allah ubangiji ya taimaka mata sannan daga ƙarshe kuma ta ce malam dan rasulullahi ka sani a cikin addu'ar ka to Allah ya saka da alheri na farko muna addu'a Allah ubangiji ya biya mata bukatar ta kuma yayi mata ciwon da ke damunta karki gajira neman magani dan watakila ba a dace bane kuskure ake samu ba a gane cutar ba la Allah ko kuma ke baki wa mutane ko likitocin bayanin cutar yadda ya kamata ba ana ta baki maganin wani cutar amma dai annabi ya ce babu wani cuta ba ce akwai maganin sa sai dai mutuwa kawai da tsufa so ina baki shawara ki ci gaba da neman magani insha Allah zaki dace kuma ki nisanci bokaye dan wasu sun ku suna bin bokaye in kin bi boka zaki dade kina fama yawa dan an fusa ta Allah ne wata kila sai ya barki ki ta karewa da dabaraki da wayanki Allah ubangiji muke roƙo ya baki lafiya warkar da ki amma da ƙarshe abin da kika rubuta kika ce dan rasulullahi a saki a addu'a ba a yin magiya da manzon Allah ana yin magiya ne da Allah dan Allah ake cewa shi manzon Allah ne yace in za a yi magiyar a ce dan Allah. Ina fata ana fahimta. Kamar yadda ake faɗa ne, yawanci muna faɗa bakin mu yana suku cewa dan Allah dan annabi, muna faɗan haka ko? Yawwa, to shi ma ba daidai bane. Allah kadai yake kira. Idan ka ce dan Allah ya wadatar rai, ba sai ka hada biyun ba, shi kadai ma in ka ce zai abin. Kuma shi annabi yace in za a roƙa din a ce dan Allah, kar a ce dan annabi, kar a ce dan Allah dan annabi, sai dai a ce dan Allah kawai. To amma ana tawassuli da san da ake wa annabi, kamar ka ce ya Allah dan kaunar da nake wa manzon Allah kai min kaza, wannan ya halatta. Amma kuma mutum bai ce ya Allah dan matsayin manzon Allah kai min kaza ba. Kula da abun nan, yana da implication kadan wanda ba su gane ba, kuma sai su mutum ya rude. Yanzu ba za a ce dan matsayin manzon Allah ba, a'a, manzon Allah yana da matsayi, yana da daraja, amma shari'a bata bada dama wai zaka roki wani abu a wajen Allah kace dan matsayin annabi Allah ya maka ba. Allah ana roƙon sa ne da wani aiki da kai ka aikata shi, ku fahimci wannan tawassuli kenan. Aikin da kai ne ka aikata, kana da wani, wato wani, akwai wani impact da wani effort naka kai, wani kokarin da kai, sai ka ce dan wannan abun. Me yasa aka halatta dan kaunar da kake manzon Allah? Yanzu kaga kaunar manzon Allah ai wani aiki ne, ka so shi, ka kaunace shi, ka bi shi. To saboda wannan biyayya da kauna da kai wa annabi dan shi, Allah ya maka, kaga ibada ce kai masa. Amma in ka ce dan matsayin manzon Allah, to anan gurin matsayin manzon Allah kai din me kai na samar wa manzon Allah matsayi? Ka bashi matsayi, matsayinsa daban, Allah ne ya bashi. Kaga anan gurin babu wani aiki da kai. Dama annabi yana da matsayi sallallahu alaihi wa sallama, kuma matsayin manzon Allah, Allah ya baka abubuwa da dama, amma shari'a bata baka dama wai zaka roki Allah kace wai dan matsayin manzon Allah a baka ba, a'a, ba a yin wannan kuskure ne. Duk da cewa an saba ana faɗa yau da gobe, amma yana da kyau mu zamanto mun kiyaye dan mu yi aiki da abin da shari'a ta ce mu aikata shi. Kuma shine amfanin ilimi, in ka zo makaranta in kai kuskure a gyara maka, Allah ya gyara mana. Akwai wani dan uwa da a wannan juma'ar Allah ya jarabe shi da wani abu, amma dai alhamdulillah muna kyauta masa zato, wato abun tausayi irin mu yanzu nan ya dace da karatun da muke haka, mutuwa ce ta zo irin ba aune ba zatan, mutum ne ya zo da motarsa ya yi parking, ya bar motar ma a buɗe tunda kusa da wajen mutane ne, ya shiga masallaci ya yi sallah, ya gama nafilarsa, sai ya ce wa abokanansa na bar mota ta a buɗe a da masallaci kusa da inda suke zama, kuma sai ya ce bari in dan rufe motar in dawo. Yana shiga motar, yana kunnawa, yana kokarin ɗaga gilas, kawai sai ya mutu. La ilaha illallah, ka ji irin abin da ake gaya ma mutuwa ko? Ba fa ciwo, ba zazzaɓi, ba komai, bari in je na rufe gilas ɗin mota ta dawo. Yana shiga kawai sai ya faɗi ya mutu a ciki. Na'am, ranar juma'a ne, Allah ya masa wannan rasuwa da magariba ko? Ana kyautata masa zaton ya samu mutuwa mai kyau, don duk mutumin da ya mutu ranar juma'a insha Allah alhamdulillah alal aqalli manzo Allah ya ce babu shi ba tambayar kabari. Kwarai kuwa, in dai mutum ya mutu ranar juma'a, mun karanta da ku umina min fitnatil qabr, Allah ya bashi kariya da tsaro daga fitinar kabari. Tambayar kabari dai ba za a tambaye shi ba, yayi scaling ya wuce. Yasa da yawa bayan Allah suna roƙon Allah ya ba su mutuwa ranar juma'a. To amma duk da haka abun tausayin shine mutum bai sani ba ya tafi, kuma iyali ba a tsammani, ba ciwo, ba rashin lafiya, kawai sai dai motar da ƙarshen hawanta kenan. Kuma abu na biyu, da can ya mutu yana gama ibada ya mutu, alamatu husnul khatima mun karanta da ku, mutum yana yin wata ibada yana gama ibada ya mutu, a ce ai ya gama sallah ya mutu, ai an gama azumin watan Ramadana kenan an yi sallah ya mutu, ai ya je aikin hajji ya dawo kenan ana sanda dawasa, Allah ya dauki ransa. ya faje masallaci bishi akai sallar isha'i jiya ya mutu ai da shi muka je wurin karatu ma wallahi jiya ya mutu wannan duk alamatu husnul khatima ne albishir ne na cewa wani fa ya dace shi kan wahalar duniya dai Allah ya kubutar da shi to amma duk da haka akwai buƙatar aiwa mutum addu'a Allah ubangiji ya ragwata masa Allah ya yafe masa muna fatan Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa aljanna ita ce makomar mu shi kuma Allah ya sa ya samu jin kai da rahmar ubangiji Allah ba iyalinsa hakuri da kuma ƴan uwansa hakuri gaba daya anan ya kamata mu dakata saboda ƙurewar lokaci abinda muka faɗa ne daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman rangwamen ubangiji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.